أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بناها كبرت من أسعدوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قباء ذكرات منا عمدة الأحكام مولفا الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na dari da huku a cikin karatun wannan littafin muna 18 ga watan Rabiul Awwal Hijra daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yake daidai da 2 ga watan Oktoba a kalandar Bature 2023 idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya karkashin hadisi na 382 mu zanaba abinda zan mu iya fa'idantuwa da hadisin ba kenan hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Sa'laba ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman fatawa akan ma'ansu mus'aloli fatawar shi ta farko yake cewa yake kwatantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan su mutane ne wanda Allah ya jarrabe su da zama da mazuwa littafi su ne Yahudawa da Nasarawa yake cewa me ya halatta da kwanukan su idan ba su samu an su kwanuka ba kasancewar mun sani su karan kansu ainihin su najasa ne afwan su mushrikai ne najasa yake cewa kasancewar zato mafi rinjaye da kai najasa a tare da su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsar abin da ya tambaya akan lalle halaka ne ya ci abinci daga cikin kwanan nakin ko makayayya na Yahudawa da Nasarawa amma dai ya kasance da sharadi guda biyu ya kasance bai samu wani ba wani kamun su ba kenan ya ne ma bai samu wani kwan wani makayi ba abun musulmai sai nasu sannan na biyu wajibi ne ya kasance ya wanke su wannan sharadin guda biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi kuma ya tambaye shi akan lalle su suna rayuwa a wata ƙasa wadda da harauta suke cin abinci to yaya zai kasance hukunci idan na yi harauta da karena wanda na koyar da shi ya ringa yin harauta yake cewa idan abinda karanka wanda yake maka harauta ya harauto to wannan halaka ne ka ci shi amma dai karan da ba a kawar da shi ba akan yin harauta ba idan ya harauto ya kamo abun harauta to idan ka tarar da shi da rai ka yanka ka ci idan ba ka tarar da shi da rai ba to haramun ne ka ci shi aka yi tambaye shi akan abinda ko bakashi ta harautu ya halba da bakashi ya harautu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai idan ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka halba wannan bakataka to shi ma an baka damar ka ci wannan shine jumla na fatawar da ya nema gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kina abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi karkashin hadisin lalle yana karantar da mu hadisin halaccin amwani da makayayya na kahurai kuma haka koda to fahim su amma dai ya kasance mun cika wannan sharadin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gidda ya mana na farko shine mun samu wani umba nasu ba sannan kuma na biyu wanke shi lokacin da zamu amwanuwa da shi haka tuhahi lokacin da zamu sa mu sai mu yi kokari mu wanke lokacin da zamu yi amfani da su kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu halaccin cin abin da aka harautu da da baka yanzu abinda zaka halba wanda zai iya tarar da ita dabban nan ya kashe ta shi ma halaka ne hadisin yana karantar da mu sai dai malamai suna bayani suke cewa to idan ya kasance mutumin lokacin da zai halba wannan bakar tashi ko bindigan nan tashi bai yi bismillah ba yaya hukuncin abinda ya haramto suka ce hada mafi rinjaye idan ya kasance ya barta da gangam ko kuma yana mai rabkuwa yana mai rabkanuwa akan ta wa'ansu daga cikin malamai suka ce akan a'a haramun ne ya ci ta wa'ansu kuma suka ce idan ya kasance da mantuwa ne ko kuma bai sani ba bai yi ba wannan bismillah ba to halaka ne ya ci kayan shi amma dai inda gangam ya barta to haramun ne ya ci ta dan baya yiwa a ci yankan da ba an bar sunan Allah ba kamar yadda malamai suka yi bayani akan mas'alar yanka zabahun fi ahlihi wa mahallihi zabahun fi ahlihi duna mahallihi wa zabahun fi mahallihi duna ahlihi wannan duka mas'aloli ne wanda malamai suka tattauna kasancewar yankan da za a yi ga mutumin da yake musulmi shi zai yi yankan amma dai a inda zai yi yankan abu maksuba al kasa ce wanda ba ta musulmai ba amma dai yayi ya ambaci sunan Allah yaya hukuncin shi yake ko kuma ya kasance yankan ba wanda yake musulmi bane bai yi shi ba amma dai a ƙasa ta musulmai yaya hukuncin shi yake yankan da akai ya ba a ƙasa wanda take ta musulmi ga wanda yake musulmi amma dai bai ambaci sunan Allah ba yaya hukuncin shi yake to nan malamai sun yi bayani idan ya kasance lokacin da zai halba wannan abin farautar tashi kenan ba kashi misali kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari idan zai halba ya ambaci sunan Allah to abin da ya halba ya tarar da shi da rai ko ba rai yana iya cin kayan shi kenan amma dai ya kasance wajibi ne sai yayi bismillah idan kuma ya mance bai yi bismillah ba to wannan kuma Allah ya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana idan kuma ya kasance bai sani ba da lokacin da za a halba abinda za a halba na a kwaso ko a harautu abin harauta bai san ba da ana yin bismillah ba shi kurum in dai ya samu ya tarar da shi kurum cin kayan shi zai yi to wannan shi ma ma'afu na an halatta bi amma dai a lokacin da ya san idan bai yi bismillah ba haramun ne wannan abin da ya harauto to daga lokacin ne ya zama to haramun a gare shi in sanin hukunci yana tabbatar da hukunci ya hawo kanka amma dai a lokacin da kake jahili akan wannan hukuncin to hakika babu wani nauyi a kanka haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle harauta ta kare wanda yake an karantar da shi ya yi harauta ba dai ba take ba da karan da harautar da karan da ba a harautar da shi akan yi harauta ba in shi idan karan da ba a harautar da shi ba a horar da shi ba akan yi harauta ba baya halatta a ci nama shi a ci nama abin da ya faruto haka idan muka leka hadisin zan mu gani da kai mas'ala wanda take mai muhimmanci tana hadisin yana karantar da mu fadalan ilimi akan jahilci kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita ko ya halatta wa harauta kare wanda ya an horar da shi an koyar da shi yanda za a yi farauta akan karan da ba a horar da shi ba akan yi farauta ba wancan shi aka halatta shi kuma wannan aka haramta maka fata'an ka ci amma dai duka aikin ne wallahu ta'ala hadisi na 383 malai yake cewa al-hammam bin al-haris al-adi bin hatim qala qultu ya rasulullah inni ursilu al-kilab al-muallamata fayumsikna alayya wa azkuru isma allah faqala إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي بالمعراض السيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإذا أصابه بعرضه فلا تأكله wannan hadisi Imam al-Bukhari ya gudar da shi a cikin Kitab al-Zaba'iq wa Sayyid babu ma asaba al-mi'rad bi'urdihi babu wanda yake mana bayani idan abun harauta aka same shi da al-mi'rad abinda ake cewa mi'rad ita ce sandar da ake mata kai dukkan bangaren ta guda biyu kamar yadda wasu daga cikin malamai Imam al-Harawi al-Harawini ya kawo yake cewa idan aka ce al-mi'rad ita ce sandar da take da kai guda biyu kinan an mata tsini daga samanta an mata tsini daga kasanta kinan kana iya sawa ka take ta wasu kuma daga cikin malumai suke cewa a'a idan aka ce almirad ita ce sandar da aka sa mata dan wani abu na kai akan ta aka mata ƙarfi tsininta guda biyu aka sa mata ƙarfi kinan tana iya cakan wani abu amma dai tsakiyar ta tana da kaburi shine nan imamu Bukhari da ya kawo babu yake cewa idan ya kasance an yi harauta da sandar da take da tsini bangaren ta guda biyu amma dai abinda aka jewa an jewa sandar heta ta yi ta same shi da kan sandar ko bangaren sandar ba wurin kahin ba yaya hukuncin sheki a cikin shari'a ai kaga wancan suka ne zatta shi kuma wannan bugo ne za a yi ita kuma mun sani duk dabbar da wurin kashe ta aka buge ta ta mutu haramun ne a ci ta ita ce wanda ubangiji yake wal mauquza wal mutaraddiyatu wan nafiha al mauquza ita ce dabbar da aka buge ta da wani abu ba abu mai kahi ba aka kashe ta kamar misali aka maka mata sanda ko aka jiwa mata dutse ta mutu to wannan ita ma haramun ne a kashe ta to shi kuma lokacin da yazo harautar da wannan sandar tashi sanda ce amma dai ba wurin kahin ba nan ba bugun ta aka yi da sandar ya ta mutu yaya hukuncin shi yake zan mu gani a cikin wannan hadisin Imam Bukhari ya kawo shi zuri na 7 shahi na 86 hadisi mai lamba ta 2477 haka shi ma Imam Muslim ya kawo hadisi a cikin kitabu Sayyid wa Dhabaih wa ba yukal min al haywan babu sayyid bil kilabi al muallama babu wanda yake mana bayani akan warauta da karnuka wanda aka horar da su su yi warauta wanda aka karantar da su yaya ake yin warauta juz'i na 6 shahi na 56 hadisi mai lamba ta 1929 hadisi ne wanda aka samu shi daga Hammam bin al-Haris daga Adi dan Hazim bin Abdullah bin Sa'd al-Hashraj bin Umar al-Qais al-Tari yana cikin tabaka na harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta a watan Sha'ban hijira tana da shekara ta 7 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar yana shine jagora na kabilar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama shi ya girmamawa kasancewar manzo Allah an san shi da kyauta ya mai kyauta ta azu a gani kyauta ta kasinta bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin Kufa bayan garin Kufa ya koma wani gari wanda ake ce mai Qurayqisiya wani gari ne can wurin Qustantaniya can cikin Turki nan ya tattara ya koma ya mutu a shekara ta 68 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata wata shekara ta 66 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Sa'd ibn Sa'd ya kawo bayanin shi a cikin At-Tabaqatul Kubra juz'i na 6 shahi na 214 haka shi ma Imam Zahabi a cikin Sirru Ala bin Nubala juz'i na 3 shahi na 162 ya kawo bayanin shi Adi bin Hatim al-Tali yake cewa kuntu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni ursilu al-kilab al-muallama lalle ni ina aika karnuka na wanda na horar da su akan yin harauta fa yushikna alayya sai su kawo mun abinda na tura su harauto mun wa azkuru smallah kuma ina ambaton sunan Allah lokacin da zan tura su fa qala sai yake cewa idza arsalta kalbaka al-muallama manzo Allah yake ce mai idan ka aika karnukanka wanda ka korar wanda ka horar da su akan yin marauta wa zakarta smallahi alayhi kuma ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka aika su fa kul ma amsaka alayka ka ci abinda suka kamo maka abinda suka horoto maka qultu sai nake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in qatalna idan lokacin da suka horoto sai suka yi galaba suka kashe wannan abinda suka horoto ai kamun ni in tarar da shi da ranshi qala yake cewa wa in qatalna manzo Allah yace ko da sun kashe shi malam yashraka kalbu laysa minha matakar wani kare wanda ba karan da aka koyar da shi ba farauta ba bai cudanya ba a cikin sa ba to ka ci kayanta ga wannan fadala ce ta ilimi akan rashin ilimi yake cewa in dai kare wanda ba a koyar da shi farauta ba bai ta kubi ba da karnukan ka wanda ka horar da su akan yin farauta ba ko ka tarar da abin da suka horoto a mace to ka ci kayanka an halatta maka yake cewa qultu sai nake cewa fa inni armi bil mi'rad as-sayd fa usiba
manzo Allah wani lokaci ina da wata sanda ta wanda take gida kai guda biyu masu tsini yake cewa ina jewa ta kuma in samu abin da nake so in farauto da ita yake cewa faqala a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mai idza ramaita bil mihrab idan ka jewa ka jewa wannan sandan taka mai kai guda biyu ko mai kai guda biyu masu tsini guda biyu sai ka samu fakharaqa sai ya soki wannan dabbar da kake neman farautar ta fa akala ka ci kayanka in dai sukan ta yi to ka ci kayanka wani hadisi zai zo ya nuna mana matukar jini ya huta kurum halaka ne ka ci kayanka sawa'un ta mutu ko kuma ka tarar da ita da rai ka ci kayanka yace wa in asabahu bi'abdihi amma dai idan bangaren sandan ya same ta yace fala ta kulluhu kadda kace shi kina wannan he mu dora mata hukuncin dabba wanda aka kashe ta da wani abu wanda ba abun sokewa ba ita ce al-mawquta kamar yadda malamai suka kawo kamar yadda ba aka samu wata riwaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya kawo ta yake cewa idza ramaita bil mi'rad bihaddihi yake cewa idan ka jeheta da sandarka wanda take da kai yake cewa he ka same shi da wannan kan kan wannan mai tsini yake cewa fa kharaba sai ya kashe ta fa kullu fa kullu ka ci kayanka yake cewa in asabahu bi ardihi fa huwa waqizu yake cewa idan ku ka same ta da ɗayan bangaren sandal inda ba wurin kahin ba yake cewa to wannan fa dabba ce wanda take da hukuncin al-mawquza ita ce wanda aka buge ta da wani abu da sanda ko burgi ko dutse ko wani abu wannan yace falata kullu kadda ka ci ta hadisi na gaba shi ma yana da alaka da hadisin dukkan su Imam Bukhari da Muslim sun mutar da shi hadisi na 384 a cikin jerin hadisan wannan littafin malaiki cewa wa hadisu Sha'bi an Adi nahwa kwatam kwatin wannan hadisin daga Imam Sha'bi yake cewa illa an ya'kula al-kalb fa in akala fala ta'kul fa inni akhafu an yakuna inma amsaka ala nafsi wa in khalatha kilabun min ghayriha fala ta'kul فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم فاذكر اسم الله عليه فإذا أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وان غاب عنك يوما او يومين وفي روايه اليومين والثلاثه فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك wannan dukkan sifatoyi ne wanda ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a galashin tambayoyin da aka yi mai yake cewa daga Adi kwatam kwatin wannan hadisin da muka karanta na sama yake cewa illa an ya'kula al-kalb sai dai idan lokacin da aka yi farauta sai karan sai ya ci wannan dabbar da ya farauto ka tura shi sai ya ci wannan dabbar yake cewa fa in akala fala ta'u idan ya ci kai kakkaci fa inni akhafu an yakuna inma amsaka ala nafsi domin ni ina jin tsoron lokacin da karan nan ya farauto ta ya ci ta to bai harauto dan kai ba ya harauto ta ne dan kanshi ta kan yana jin yunwa to ka bar mai hakkin shi mun ga adalci yake cewa koda ina tsoron karan ba kai ya harauto ma ba ai an ladabtar da karan akan yin harauta dan mai gidan shi to ya kasance ya harauto sai ya sa gaba ya ci yake cewa to kai karkaci saboda ana kyauta zaton ya harauto ne dan ya ci kayan shi yake cewa in khalata hakilagun to wannan karan naka wanda ka horar da shi akan ya ringa yin harauta sai ya harauto amma dai sai wa an suka ruka suka takulu wurin lokacin da yake yin harauta min ghayriha fala ta'kul karnukan da ba naka ba karnukan da ba horar da su akan yin harauta ba yace to kar da kace yace fa inna ma sammaita ala kalbika domin lokacin da zaka aika karanka kai bismillah akan shi wa lam tusammi ala ghayrihi baka yi bismillah ba akan sauran karnuka ba wanda suka hadu da shi ba suka yi farauta ba kina haramun ne idan karnuka suka takulu karan wani da wani naka ka san yanda yake ka yi bismillah lokacin da zaka sake shi sai ya maka farauta to haramun ne idan ka ga wa'ansu karnuka a tare da shi ka ci wannan abin farauta yake cewa daga shi wannan Imam Sha'bi daga Ajiyi kwatankwacin wannan riwaya yake cewa iza arsalta kalbakal mukallaba idan ka aika karanka wanda ka horar da shi akan yin farauta fazkur ismallahi alaihi to ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka aika shi yin farautar nan fa in amsaka alaika idan ya horoto maka abinda ka tura shi ya horoto ko ya kama abinda ka tura shi ya horoto maka fa adraktahu hayyan sai ka riski wannan abin gashi nan yana nan da ran shi ya ji mai ciwo yace fazbahu to ka yanka shi yace wa in adraktahu qabla wa in adraktahu qad qutila idan ka riski wannan abin da aka horoto ya riga ya kashe shi walam ya'kul minhu bai ci komai daga wannan abin da ya horoto ba fa kulluhu yace to ka ci kayanka fa inna akhdha alkalbi zakatahu domin kamawa da wannan karen yami wanda aka horar da shi akan yin warauta wannan matsayin yanka yake wannan abin da aka warauta wannan duka sauki ne shari'a take neman mana akan kana zaure kana iya tura karenka yi maka warauta yi maka abin da kai baka iya ba kenan duk lokacin da ka tarar da shi a raye ya jiji mai ciwo ya damke shi da hakurin shi to ka yanka shi idan kuma ka tarar da shi ya riga ya kashe shi to ka ci kayanka matakar wani kare bai yi musharaka da shi ba bai tafi ba wurin warautar shi ba saboda kai kayi bismillah domin wannan damkar da karen nan yame har ya kashe shi wannan matsayin yanka yake daga shi yake cewa kuma wa fihi aidan daga shi Adi ibn Hatim al-Ta'i yake cewa idza ramaita bi sahmika daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka jewa mashinka fazkur subhanallahi to ka ambaci sunan Allah mashi shine wanda yake da kai mai tsini na ƙarfi idan ka jewa sawa'un an yi shi da sanda ko da ƙarfi idan ka jewa ka samu abun farautarka lokacin da ka jewa ka ambaci sunan Allah sawa'un kamun ka tarar da shi a rai ko ba rai kurin ka ambaci sunan Allah cin kayanka za ka yi halaka ne a gare ka yace wa fihi na da gare shi kuma Ajib ibn Hatim al-Ta'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in khaba anka yawman aw yawmayn koda abin da ka horoto baka ganshi ba tsawon yini guda ko tsawon yini biyu kai a wata riwaya ba yake cewa al-yawmayn wa salasa kwana biyu ko kuma kwana uku yace falam tajid fihi illa asra samik baka samu wani abu shi wannan abu ba illa kwatam kwatin ko gurbin wannan mashin da ka jefa to ka ci kayanka fa kul in shi ita ka ci kayanka in ka ga dama ka ci kayanka in ka ga dama an baka dama dinda da kai abu na kyamata a ce dabba idan ta mutu tsawon kwana 1 2 3 to da kai nau'i na daga lalacewa da zata yi shine aka baka in ka ga dama wannan namun halaka ne a gare ka kana iya cin kanka sai na gaba yake cewa wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'ku idan ka samu wannan dabbar da aka horoto maka ko a do dabban nan wanda ka ji ko mashinka ko horoce ta ka same ta a cikin ruwa ruwa ya hade ta yake cewa to kar da ka ci yace fa innaka la tadri saboda kai baka sani ba al-ma'u qatalahu aw sahabak ruwan ne yalin ya ta shiga cikin ruwan ruwan ne ya cinye ta har ta mutu ko kuma a'a mashinka da ka je wa shine ya mata sababin shiga cikin ruwan ta mutu to saboda shuba abinda kake zato akan shi ka nisance shi shine auna kenan idan ka same ta a cikin ruwa ga san mashinka to aula ka shaha mata lahiya kadda kace saboda baka sani ba shiga ne ta cikin ruwan ko kuma a'a mashinka ne da ka jewa ya sanya ta shiga cikin ruwan ta mutu wannan Allahu a'lam kenan aula ka barta shine manzo Allah yace idan ka same ta a linkaye cikin ruwa ko ta ko ruwa ya hade ta to ka kadda kace ta saboda baka sani ba ruwan ya kashe ta ko kuma a'a wannan mashin da ka jewa ya same ta shine ya kashe ta kinan abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su kalashin wannan riwayoyin hadisan nan hadisin nan na Abi Hatim al-Ta'i aw Hatim bin Adi al-Ta'i ya kawo na harko zan mu gani dalili ne hadisan nan suna karantar da mu akan lalle halaka ne duk abinda kare ya horauto mana idan ya kasance karan kare ne wanda aka horar da shi akan yin harauta kuma wannan kwatankwacin shi kare ko irin asqar wannan shahu wanda larabawa suke farau suke dauka a matsayin abun warauta wanda yake zuwa irin shahun nan manya shahu ake ce mai ko wanda yake iya shahu bi edil shi dai wanda yake farauta dukkansu suna da wannan lokacin da zaka aika su su farauto maka abinda za su farauto to ka ambaci sunan Allah yana farauto kaji ko yana sata za a ce adaji yana kamo yana farauto zomaye da irin kananan dabbobi haka wanda suke tashi da sauransu to duk lokacin da zaka tura shi ya lokacin da zaka sake shi ya tashi idan ka ambaci sunan Allah duk abin da ya kawo maka idan da rai ka yanka idan ba rai ka ci ka yanka halaka ne a gare ka haka idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu haramcin karanka wanda ka horar da shi akan yin farauta idan ya cakudu da wa'ansu karnuka to duk abin da aka farauto haramun ne ka ci shi ko da ranka tana so haramun ne ka ci shi saboda baka sani ba su wancan an musu wani karnuka ne wanda aka horar da su akan yin farauta ko ba a horar da su ba kuma mai su lokacin da zai sake su yayi bismillah ko bai yi bismillah ba kenan auda mutum ya nisanci duk abin da yake da shubha sannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu labudda lokacin da zakka aika abin farautar ka labudda ka yi bismillah idan baka yi bismillah ba sawa'un duk abin da ko bindiga ce zaka haliba ko mashin ka ne ko kwarin ka ko mashin ka ne zaka jewa ko bakakkace zaka jewa to labudda ka yi bismillah kamar yadda kuma muka yi bayani akan mas'alar labudda bismillah idan ka kasance ka yi ka barta da gangam to haramun ne abin da aka horo to maka ci shi idan kuma ka mance baka yi ta ba ko kuma baka da ilimi akan yin bismillah lokacin da zaka aika abin farautar ka to wannan duka halaka ne ka ci abin da aka horo to maka haka yana karantar da mu hadisin duk abin da kare ya farauto wanda ka horar da shi akan yin farauta sai ya ci to haramun ne ka ci shi haka hadisin yana karantar da mu duk abin da al-mi'rab shine sandar da take da kai guda biyu ko kai masu tsini guda biyu idan aka farauto ta idan aka jewa ta ta farauto abin farauta sai abin da aka farauto din ya soki ko sandan nan ta soki abin da aka farauto to wannan halaka ne an tarar da shi a bace ko kuma a rai halaka ne a ci ba dama an yi bismillah amma dai ya kasance wannan al-mi'rab ita sandan nan bugo ne ta yi sai ta buge wannan ko ta kashe wannan abin misali wani tsuntsu ne a sama sai ya jewa ta ba su kashe ta yi ba wannan bugon sandan shi ya sanya ya haɗo ya mutu to haramun ne a ci shi wannan shi ne abin da za mu iya fa’idantuwa da shi ƙarƙashin wannan hadisin wallahu ta’ala sai matsala ta gaba shi ne idan ka ga abin da ka farauto sai ya haɗa cikin ruwa to a lokacin nan abin da abu ne biyar ya rikida a gare ka shin mashin ka ne ya farauto shi ko kuma a’a mu haɗa wa shi ruwa ka sanya ya mutu to wannan aula ka bar shi haramun ne cin shi lokacin da ka ga wannan saboda abu ne wanda babu kata a kan shi duk da kasancewa malamai suna bayani suke cewa idan al-zannul ghalib shine al-zannul ghalib ne jari majara yaqiniya zatan ka mafi rinjaye ya nuna maka lalle wannan abin da ya haɗa cikin ruwa sakamakon bugun mashin ka ne ko bindiga kace da ka haliba ko kuma a'a wannan bakakka da ka basa me ita ce ta sanya ya haɗa cikin ruwan nan to a lokacin nan idan zatan ka yi hirin jaye akan dalilin bugun ka ko dalilin mashin ka ya sanya ya haɗa cikin ruwan nan to kana iya ɗauka ka ci amma dai ba wannan ba in dai ka same shi a cikin ruwa to wannan babu wani tantama haramun ne ka ci shi saboda baka sani ba mashin ka ne ko kuma wannan nutsewar shi a cikin ruwa ka sanya ya mutu wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 385 malaki cewa an salim bin abdullah bin umar an abihi qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu man kana kalban illa kalb saydin aw mashiyatin فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث وهذا حديث إمام البخاري يهدر الشيعة كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية بعد يوم دي جمال بياني أكام وان دي ركي كري كرن دبا كرن فروت دبا كوكما كرن دا yake gadin dabbobi ba yaya hukuncin shi yake zamu gani a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
juz'i na 7 shahi na 87 hadisi mai lamba ta 2481 haka shi ma Imam Muslim ya wutar shi a cikin kitabul musafat babul amri bi qatl al-kilab babu wanda yake mana bayani umarni da aka yi akan kashe karnuka dan ba su da wani amfani juz'i na 5 shahi na 37 hadisi mai lamba ta 1474 hadisi ne wanda aka samu shi daga Salim na Abdullahi dani ga babban malami Abdullahi bin Umar bin Al-Khattab yarda Allah shi tabbata da shi wanda ya mutu a shekara ta 73 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga baban shi Umar bin Khattab yarda Allah shi tabbata da shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah mai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa man qatana kalban duk wanda ya riki wani kare ya kiwata ko dan kyau ko dan wani abu ko dan a ce yana da kaseta ko garzi alban ko dan waye yake cewa illa kalba sayyidin aw mashiyatin sai kawo istisna yake cewa sai dai dukkan wani kare yana cikin lissafi yace sai dai karnuka guda biyu karen da aka horar da shi dan ya ringa yin farauta ko kuma karen da aka sanya shi ya ringa gadin dabbobi na kiwo yake cewa fa innahu yantaqisu min ajrihi kullu yawmin qiratan wannan mutumin a kullum ana rage ne ladan shi gulgudan qirati guda biyu sai Allah sahabbai shi sun tambaye shi akan meye qirati sai ce kwatankwacin dutse mahaushi lokacin da suka tambaye shi akan duk wanda ya raka janaza yake cewa falahu duban sallah ala janaza yace duk wanda yayi ma gawa sallah yana da gulgudan qirati guda daya wanda ya raka ta aka tafi aka binne ta yana da qirati guda daya kinan wanda aka zo a ya shiga aka zo aka yi sallah tare da shi aka raka gawa tare da shi har aka binne ta yana da qirati guda biyu sabon manzo Allah suka tambaye shi menene qirati yace kwatankwacin dutsen mahaushi a gaban shi kuka iya kallon shi dutsen bamu da kwatankwacin shi a kasan nan gani wannan yana ɗaya daga cikin kasancewar mun sani kare yana daga cikin dabbobi wanda suke al-khassisa al-qazira wanda suke da datti wanda bai kamata ba suna musharakan ba a cikin rayuwa ba shi sanya mai shari'a ubangiji ya haramta mana manzo ya haramta akan daukar su rayuwa tare da su in dai ba wanda wani dalili kuma haka idan muka leka akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi kalim lalle mala'iku ba sa shiga gidan da adda kai kare a cikin shi kare ni wata tawaya ta kai a ce mala'iku ba su leka wa gidanka to idan ko mala'ika bai shiga ba ka san waye zai shiga kasancewar gaskiya muna ganganci akan wannan kuma baya da haka abu ne wanda yake tunzirarwa wanda yake tsoratarwa in lokacin da hatta da mai karan wani lokacin in ya shambace ka yi wani haushin to ya kaji ba daɗi a cikinka yana iya razanar da kai ya tsoratar da kai akan abin da bai tara ya karya ba shi ne nan ya ba da bayani sai ya kawo istisna akan in ba kare ba wanda yake na harauta ba ko kuma kare wanda yake da mai gadi ne na dabbobi inda idan ka leka zaka gani makiyaya suna sakin dabbobin su kasancewa kare ya musu gadi saboda barawo ko saboda wani abu wanda zai iya cutar musu da dabbobi ce to in ba su ba haramun dai mutum kurum dan radan kai ya zo ya dauki kare ya sanya shi gidan shi kurum dan ya ringa yi wa mutane haushi ko kuma a dan kurum a rubuta ko ka gida shi mai sha kurum dan a tunzura mutane ko kuma a dan baka su mutane su shigo gidanka ko dan baka so a yi bara ko wani abu makamancin haka wannan duka yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda aka haramta ko bai kamata ba nan Salim yake cewa ya ji Abu Huraira yana cewa aukal da harfi ko kuma kare wanda yake na ko kuma kare wanda yake na gona wanda za a ajiye shi a cikin gona ya ringa zagaye saboda waɗanda za su shigo su yi ɓanna ko irin dabbobin da za su shigo su yi ɓanna ko kuma wani abu makamancin haka to shine nan shi kuma Salim yake cewa wa kana sahibu harsi ai shi ai manomi ne shi sai ya kawo ya ƙara akan shi ma kare na noma
duka dai umuman Abu Huraira malumai su mafi rinjayen malumai sun tayi aka Abu Huraira faqihi ne tunda wannan iya istinbatul nusus na shari'a da wa'ansu daga cikin malaman hadisi ke cewa a shi ko aje shi malamin hadisi ne ba da fiqhu bane ba amma dai wanda mafi rinjaye Abu Huraira yana ɗaya daga cikin faqihai wanda suna iya istinbatul nassi na shari'a shi menene ake so dukkan da zaka dauke shi ya kasance maka da koyo ta manfa'a karkashin shi zai maka gadin gidanka saboda kana bayan gari barayi sun hayyace ka ko kuma a kai wani shanciyan kane ka san da koi masu durarwa wanda zasu daukan maka wani abu kana iya daukan shi kasance yana mai yana yi maka gadi ko kuma kana da wani garke ne na dabbobi wanda ka sani idan baka nan za a biye maka aika aika kana iya ajiye shi da dinya maka gadi wannan abu ko kuma a gidanka ne izole kana tsammani in dai babu wannan ana iya horma iyallanka ko wani makamancin haka in dai da koyo wata maslaha kana iya daukan shi wannan amma dai saboda nuna isa ko kuma a ka nuna ai Allah ya maka gada ka dauko karan da zaka ringa mu'amala da shi yana iya shigowa gidanka haramun ne mu ringa ya kasance a cikin muna wannan muzza a gaba da manzo Allah ya bada labarin yake cewa inna ma hiya min at-tawafin aw at-tawafat wa at-tawafat tana ɗaya daga cikin wanda suke kaikawa a cikin mu amma dai kare ba a bashi wannan lasisin ba in ma zaka yi shekuma tangihi ba abu ne ba wanda ya ishe ka misali hadisin Abu Huraira aka ce maka idan kare ya tsoma bakin shi yayi lallaki a cikin makayinka to idan kana so ka medo incin wannan makayin ka tsarkake shi to lagudda ka wanke wannan makayin so bakwai ulahun nabi turab na harkon su ka sa kasa ka wanke kuma idan kare ya lallaki ya sanya bakin shi a cikin wani makayi ba abin da zai iya gusar da microbe din shi ba wani detergent da za a sanya ba wani antibiotic da za a sanya ya gusar da wannan din ba kasar da kasar ba in so dubu za a wanke tilas sai an sanya kasar nan sannan wannan microbe din da yake to abin da yake cutarwa abin da yake najasa ina kai ina zama tare da shi haka gani wani yana ballata abincin shi yana ballata duke shi akan ciyar da abin da baya maka amfani duniyar ka tayar da wani lokaci muna zaune ana zaune muna duk da hanzu ana almajirci muna zaune ba a kariya ba kurin wani ya dauko abincin jika 11 ya dauko ya ce karan shi zai kaiwa wani daga cikin mu ya fara zaki ya fara zaki zaki mutane suna nan muskariya ba karan ka sai ma kare abinci ya ce abincin gini guda ne ka gani an nuna alman bazaranci ɗaya suke da mutum kurmi ya sanya duke shi gaba ya cinna wata wuta. Mun sani kuma abinda Ubangiji ya waɗi mana innal mubazzirina kanu ihwana shayatin. Masu alamun bazaranci ‘yan uwa ne na shaitan. Kaga wanda aka siffanta shi aka matsala shi da shaitani, kaga ba wani amfani a tare da shi. To da haka idan muka leƙa hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin mutum ya mallaki kare kurmi don nuna isa. Kurum don kiwo ko don wani abu ba tare da wata illa ba ita kuma illa shi ne in ma ya kasance kare ne na ya maka harauta ko kuma wanda za ka horar da shi ya yi maka harauta ko kuma kare ne wanda zai yi maka gadin dabbobinka ko kuma dukiyarka ko kuma gonarka shi dai ya kasance ne da kuma maslaha ta ɗaukan wannan karan idan kuma kai ba tare da wata maslaha ba to a kullum za a ringa rage maka cikin larinka gwalgwaran kira ɗin guda kai ko da a ce gulguran iradi guda gulguran cikin hannu ne kai kana da zamanin a yi ne ka yi aikin iradi guda abinda ka aikata ka san a amsa dukkanmu ma kyautata zato ne wa muke game da ubangijinmu shi sanya a kowace ibada muke istighfari muke nema ubangiji ya karba da hannu ne saboda ba wanda yake da garantin ubangijin shi ya karba shi sanya aka shar'anta mana a duk lokacin da kaga musalla kai istighfari ka hawo wannan istighfarin zai sanya wa'ansu kurakuran da wani lissahi da ka shiga da wata kasuwa wadda ka buga a cikin sallarka da wa'ansu abubuwa wata wannan da aka yi ta tahiyya ana dawowa kai istighfari Ubangiji ya wannan manzo Allah yake hudi mana wani zai yi sallah a cikin kashi goma bai wuce ya samu kashi ɗaya ba wani kashi bakwai zai samu wani kashi uku zai samu wani kashi gali zai samu wani in aka yi kurma aka lala ba komai Allah kiyaye mu da da wanda za su kaddama ayyuka aikin da koma aikin banza kuma idan muka leƙa hadisin zan mu gani yana karantar da mu haramci rike kare daukan kare sanya shi rayuwa tare da shi kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke na banna abubuwa wanda suke cutarwa kamar yadda muka yi bayani akan hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka kawo akan mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare a cikin shi, kuma ban baya da haka irin najasar da yake yadawa kare na ko ina za ya iya hutsari za ya wannan kuma irin dattin da yake hutarwa daga bakin shi, wannan duka bai kamata ba mu ringa wannan yin su. Haka wajibi ne mu yi wa junanmu kashe akan abin da muke koyo da shi na daga Turawa. Daga ga mutum ya ɗauki kare har ya yi wa kare wasiya akan idan ya mutu duke shi a bai wa karen shi. Gaskiya mu yi ƙoƙari za ka gani mutum muna da lissahi irin nasu ko tunani irin nasu, ni mutum yana ƙoƙarin ya yi haka ko ya kasance yana da wani wannan. Kamar da yadda dai kowa ya sani dai yanzu kan dukkan an fasa ɗaukar na gida yanzu na Turai ake ɗaukowa mutum kurmi ya sanya ya ringa kallon shi yana burge shi ko ya ringa alfahari a kan irin abin da yake ba shi ya ci, kawai wannan yana daga cikin albazarci. Allah kiyaye. Hadisi na ƙarshe ƙarƙashin babu Allah yake cewa an Rafi ibn Khudais qala kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Dhul Hulayfa min Tihama فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياه وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال فقلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال أما ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والزفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الزفر فمد الحبشة. وأن حديث إمام البخاري يوتر الشيء أتكين باب الشريكة أتكين كتاب الشريكة باب قسمة الغنم باب يوانده كمانا بياني أكر ربن غنيمة جزئنا وكشاهينا دارية 38 حديث ميلان باتا دبو بيود داري 88 أكا شما إمام مسلم يوتر الشيء أتكين كتاب الأضاحي باب جواب الزبح جواز الزبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والزفر وسائر العظام. Babu wanda yake mana bayani akan halaccin yanka da duk abin da jini zai iya kwarara a cikin dabba. Duk abin da zaka sanya jini ya kwarara, to kai kokari idan ka yanka yayi. In reza zaka sanya ka yanka jini ya kwarara, to tabbas wannan yankan ka yayi. Yake cewa sai dai abubuwa guda biyu da wa'ansu makamantansu shine asin haƙori. Mutum ya sanya haƙori ya cire har sai ya yanka jini ya zuba wannan haramun ne a ci abin da aka yanka. Yake cewa haka mutum ya sanya harci sai ya yanka abin da ya wannan abin da ne ya yanka dabban nan ko ya zubar mata jini wannan haramun ne ita ma a ci, haka kuma da kashi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana, yake cewa al'azm al-asim al'azm abin da ake cewa haƙori shine ai haƙori kashi ne. Duk wani kashi wanda zaka sanya diddan zaka sanya kai yanka da shi to haramun ne a ci. Aka shi kuma horce shi kuma duk abin da yake kamantacce ne ya da mudal habasha, wata huka ce irin ta mutanen garin Habasha, shi ma duka wannan haramun ne a ci. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Rafi bin Khudayj bin Rafi bin Adi bin Zaid bin Jasam bin Harisha bin Al-Khazraj Al-Awsi Al-Ansari ɗan ƙabila Bani Aws ne, mutumin garin Madina, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yana cikin ɗabaƙa na harko na masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya halarci yaƙin Uhud da Khandaq kai da dukkan manzo yayi kika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi illa ghazwati Badr. Ghazwati Badr lokacin da zai huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yaro ne shi ya kankanta, aka mira shi aka ce me ya zauna a gida. Amma dai ghazwatu Uhud shekara ta uku da aka yi da shi aka huta yakin nan, ya mutu a shekara ta 73
a wata hada aka ce a lokacin da Muawiya ya amshi khalifanci a lokacin nan Allah ya yi mai cikawa kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo cikakken bayanin shi a cikin At-Tarikhul Kabir juz'i na uku sharhi na 299 yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi zil hulaifa min tihama yace mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zil hulaifa bangaren duwatsina attihama su ne manyan duwatsin inda wuri ne wanda yake da duwatsu to yace bangaren duwatsinan nan suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa asaban nasu shu'a lokacin nan sai yunwa ta kama mutane an san yanayi irin rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin kunci rayuwa ce wadda Aisha take ba da labari take cewa wata uku ake yi hayaki bai tashi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba aka tambaye ta to me kuke ci take cewa bakake ne guda biyu bakin ruwa da dabino kuke ci kuma da al'amarin zuwa ga Allah wannan ba wai wannan bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa agdan nas mafi wadatuwar mutane wanda zai bada idan an kawo damar duke ta mutane sai ya dauka ya bada kuma idan Allah bai kaddara kuma sai akwai ayini ayi kwana da kwanaki wani lokaci Aisha take cewa yana shigowa gida ya tambaya mi gare ku na kari da sahi a ce mai ai ba komai sai to na huce da azumi ce kuma ta ce mana wata rana kuma ya shigo gida yace ga wani nau'i nan na daga abinci wanda ake ce mai hasis a kawo wa Aisha aka mata kyautar shi kada manzo Allah da ya shigo gida da sai yake ce mai manzo Allah ga wannan abun fa an kawo mana faya yake ce wato ni fa na wayi gari ina mai azumi amma dai tun daga wanda an samu nan to a kawo a ci kun ga wannan sheke nunawa hali ne na yau da gobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi kuma a cikin godiya ta Allah kullum addu'a shi yana fata Allah ya ije mai talauci amma dai ya sanya shi mutum ne wanda yake da kana'a shine wadatuwa da abin da Ubangiji ya arzuta shi da shi yake cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gurin bangaren duwatsin nan manyan duwatsin nan sai mutane kowa yana jin yunwa yake cewa sai aka ce to a huta mana a nemi mana abin da za a yi a za a ci fa asabu illan wa gharaba sai mutanen da suka huta suka samu raƙumma kuma suka samu kananan dabbobi yake cewa wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ukhriyatil qaum Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ƙarshen runduna ƙarshen mutanen da suka hutu wannan dan yakin nan kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kulli idan an hutu yana sanya sahabban shi gaba shi ya koma baya saboda a kare musu abin da yake baya gaban kuma Allah ya iya yake cewa wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa fi khriyatil qaum fa'ajjalu wa zabahu sai suka gaggauta kasancewar manzo Allah yana can baya su wanda suke gaba sun tayi sun horoto sun kamo raƙumi sun kamo kananan dabbobi yake cewa sai suka gaggauta sai suka yanka sai suka yanka na yankawa yake cewa wa nasabul qudur sai aka kiwa tukwane fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil qudur lokacin da manzo Allah ya riske su yaga an dora tukwane an yanka an gyara an dora yake cewa manzo Allah sai ya umarci wannan kiwo wannan tukwane dukkan su ake yin su summa qasama manzo Allah sai ya raba abinda aka farauto abinda aka samu ne daga wannan raƙuman da kananan dabbobin nan yake cewa fa'adala asharatu min al-ghanam bi ba'irin sai ya kimanta kananan dabbobi guda goma akan raƙumi guda daya yace fanadda minha ba'irun sai wani ɗaya daga cikin raƙuman da aka farauto sai ya kubuce ya tsere yake cewa fatalahu sai aka huta neman shi fa'ayahum sai suka gaza samu wannan raƙuman وكان في القوم خيل يسيره اكن مجانن mu da kai wa'inda suke da dawakai wanda suke yan kadan fa ahwa rajul minhum bisahabi sai aka nuna wani mutum da raban shi fa habasahu sai ya kama wannan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li hadhihi al bahaim awbadun ka awbadil bashar yace wa'innan dabbobin da kuka kamo yace suna da kamanceceniya kaman kamanceceniyan namar ko kuma dabbobi na raƙumin na daji ai a daji suka kama su shine yake cewa lalle wannan dabbobin da kuka kama awbadun ka awbadil hashim suna da kamanceceniya kaman kajacce kaman suna da sabo irin sabo na naman daji ko dabbobi na daji
ya ce fa ma nadda alaikum minha abinda ya kubce muku abinda kuka nema kuka rasa daga cikin wannan fasda'u bihi hakaza yace ku yi haka da shi kenan a maida shi dabba ta farauta qala sai nake cewa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna laqul aduwi gadan mu ha gobe da kai fabatawa da zabi da mu da abu kan adawa ku ha wani sama'ana muda a tare da mu babu huka irin huka ta mutanen garin Habasha suna ce mata muda alhabashiyya nau'i ne sanfari ne na daga huka wanda take ta garin Habasha yake cewa afanazbahu bilqasb shin zamu iya yanka wannan abin da muka horauto ko wannan dabbobin namu da wani kara qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anharad dam duk abinda jini ya kwarara wa zakara smallahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah a gare shi yace fakuluhu ku ci kayan ku duk abinda zaka sanya in dai abin ya yanka maka shi to ka ci kayan ka wani karhe ne na gare shi ka samu ka soke da jini ya kwarara to ka ci kayan ka duk abinda ka buga mata in dai abin ana iya yankawa da shi yace to ka ci kayan ka yake cewa laysa sin wa sufa amma dai ba haƙuri ba ba farce ba wannan haramun ne yake cewa sau hadithukum an zalim zan ba ku labarin meye haƙuri meye farce yake cewa amma sin kaga haƙuri fa azum shi ba kashi kin wannan duk wani kashi na dabba ne ko wannan kashi ne wanda aka yi tayyan shi hayya ko ba kamar huka haramun ne a yanka da shi yake cewa wa amma zufar fa muda alhabashiyya kaga warje shi kuma qiyazin dukkan wata huka wanda take ta garin Habasha dukkan shi yake yasi akan ta ita ma wannan duka haramun ne ai aiki da su ai yanka da su amma dai duk abin da aka yanka shi ne ya kwarara in dai da abin yanka to halaka ne mutun ya ci da su kidan abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su karkashin wannan hadisin lalle yana daga cikin al'ada ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama masu kyau shine idan ya huto tare da runduna yana kasancewa a bayan su ko da yake ake katarin a samu wani yayi jinkiri ko wani rashin laya ko wani dabba shi zata gaza ko kuma a'a shi karan kan shi ya gaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana baya diddan ya taimaki wanda suke da rauni a taimaka musu a cikin runduna kuma wannan shine abin da ya hidacewa ga jagora kullun ya kasance a baya ba ya kasance a gaba ba idan wani abu idan ya taso ya kasance kana iya kawo wa wa'annan wanda kake tare da su dauke kasancewarka a bayan su hadisin kuma idan muka leka zamu gani yana karantar da mu ladabtarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ga wa'annan sahabbai wanda suka tayi suka harauto kamun su shawarce shi suka yanka suka dora akan tukwane manzo Allah da yazo yace dukkan su ake bin su kasancewar in ana tahiyya da jagora to wajibi ne ya kasance duk abin da za a yi ya kasance an shawarci wannan jagoran ya bada umarnin aikata shi idan kuma za a yi abu ba tare da jagora ba to tahiyya ta riga ita lalace shi sai ya manzo Allah ya umarce mu duk tahiyyar da za a yi idan ya kasance da kai mutum biyu a cikin tahiyyar ya kasance da kai jagora a ciki koda daga nan zuwa murya ne aka ce za a yi bulaguro to ya kasance wajibi ne in dai da kai mutum biyu a ciki ya kasance da kai jagora wanda za a yi umarni a tsaya ko kuma a huci in dai al'umma ta wayi gari babu jagora to al'umman nan ta riga ta lalace ta samu tabarbarcewar ciciya shi leka magani ya kai gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisar sira amma dai ba a majalisar sira ba sai da aka samu khalifa wanda zai jagoranci ragama ta al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka dawo kan batun yaya za a yi da zuciya ko da gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya dace duk lokacin da za a ce al'umma fata da jagora to al'umma ta riga ta lalace wajibi ne ko da ya kasance dai iska ne jagoran wajibi ne ya kasance dai al'umma tana da wanda zata tsaya akan kalmar shi shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da su akan tasarrufat din da suka yi kuma haka duk lokacin da mutum a rayuwa zai gaggawa ya aikata abinda ba hurumin shi ba to za a mai hukunci akan haramcin aikata haramcin wannan abin da ya aikata shine muke da kaida a cikin fiqhu man ista'jala bi shay'in qabla awanihi aw kaba bi hilmanihi duk wanda ya gaggauta akan ya samu wani abu to za a mai hukuncin haramta mai wannan abin da ya gaggauta ya same shi ko ni kamar lokacin shi idan ya kai ka samu ko ka aikata shi misali kamar ibada ce lokacin ta bata yi ba idan kai shin an karba ba za a karba ba haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu mashru'iyya ta yin ta'ziri da daftarwa a can bayan mun yi babe wanda yake mana bayani akan yin ta'ziri a ladabtar wanda yake da doka a hannu yana iya ladabtar da wanda yi laifi a ƙarƙashin hukuncin shi da jagorancin shi duk da akwai wa'ansu daga cikin malamai wanda suka ce akan a'a ba a ladabtarwa ba akan dukiya wa dukiya ba ana katakatan gange ta amma dai wada ce wadda bata da rinjaye wadda mafi rinjaye ana iya ladabtarwa da dukkan wannan fada ce wadda dukkan nau'i na daga dukiya kuma idan muka leka hadisin zan mu gani adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yanda ya kasa ya bada duk dabba kananan dabba guda goma a matsayin raƙumi guda daya aka raba aka baiwa kowa kuma shi wanda bai samu ba aka bi nuni da wannan yake da suna da duci haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana mana bayani akan dabbar da ta tsere daga cikin garke aka tara da kamantacceniya da dabbobin daji ta tsere ta yi daji to ana iyawa a halibeta kamar ita ma ta ɗauki hukuncin dabba wadda ake haramta kenan idan aka same ta da mashi ta mutu ana iya cinta ana iya haramtarta duk da hadisin kuma yana karantar da mu wajibi ne wasa kasmallahi wajibi ne sai an ambaci sunan Allah lokacin da za a haramta da ita haka hadisin yana karantar da mu haramun ne a kashe dabba ko a yanka dabba da kashi ko kuma da haƙori ko kuma da harci wallahu ta'ala wannan shine karshen babi na wanda yake mana bayani akan abin da ya shafi kayan haramta insha Allah sati na gaban Allah samu na cikin masu rai za mu shiga kitabul azahi na'am fara sati da ya gabata mun karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana jini guda biyu da mamata guda biyu yake cewa mamata guda biyu shine fara da kihi fara in yaya ka ganta inda ka ganta a mace ruwan zahi da ranta aka tso aka je wa ta mutu ko ya aka mata dai inda ka ganta a mace kurum ci kayanka haka kihi in yaya ka ganshi ka ci kayanka sawa'un yanka shi aka yi ko kuma a ba a mace aka kamo shi in yaya ka ganshi ka ci kayanka shi kuma jini guda biyu shi shine al-kabd wa al-dihal shine anta da sefa sefa wannan wadda take daure da jini an halatta maka ka ci kayan ka in ya ka ganta ba sai ka soya ba sai ka gasa ba wallahu ta'ala abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makoman mu muna tawassuli ga wannan zama da muka yi Allah biya mana dukkan bukatun mu abinda muka sanya gaba Allah ya iya mana shi abinda kuma ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ɗan uwa da abin arziki da suke bukata addu'a muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi ya sanya albarka a cikin bukatun su Allah muna albarka ya mana zuriya mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi albarka na daga ilimi na daga dukiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك